أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله من أقول يقول يا مرر إياك عند دعيكم سا دير دسا مكساك تعلوا أولا يمسي للتنين ليغة رمضان وشكرة دبو ليلة لليهود إلى 40 نهجر من زم الله صلى الله عليه وسلم كل شيني شدا قوتا بير وشكرة دبو ليو لشاترة الساف ميلادية وانا يني شيني يني نفرقو نرمضان وانا شكرة كميدنا أنبتا wannan wata mai albarka, watan Ramadan wanda a cikinsa ne muka saba irin wannan zama a kullum bayan sallar asar domin bibiyar maganar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Al-Qur'ani da neman fahimtarta da kuma wayar da kan juna a kan abin da zai amfane mu. Muna godiya ga Allah maɗaukaki da ya sa mu cikin masu rai da lafiya har muka ga wannan yini. Kamar jiya ne muka yi sallama da juna a wannan mahalli, a wannan bigire, a irin wannan wata mai albarka, sai ga shi Allah maɗauki ya sake dawo da mu bayan abin da in kai lura da shi kai ka ce ‘yan awoyi ne kawai suka sake juyowa. To haka rayuwa take, kuma kamar yadda wannan jujjuyawar na zamani yake, a cikinsa wajibi ne mu ɗau izina, mu ɗau wa'azi cewa wata rana fa irin yadda muka haɗu a nan ɗin nan haka za mu haɗu gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abinda muke tsammani ko wasu suke tsammani wannan rayuwa dawwama za a yi ko kuma wani dadewa za a yi a cikin ta gaskiya fa abun ba haka bane yanzu akwai wasu bayin Allah da dama muna zaune da su irin wannan zaman bara a halin yanzu ba sa ne Allah ya dauke su sun tafi kuma babu wani a cikin mu da yake da tabbaci cewa irin wannan wata zai sake zagayowa a badi yana nan da ransa illa abinda za mu yi damar da muke da ita mu yi amfani da ita wajen aikin alheri da zai kusantar da mu zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin dama wannan shine sababin halittar mu Allah madaukiya halicce mu ya sako mu a wannan duniya ya aiko mana manzanni don mu bauta masa mu yi da'a ga waɗannan manzanni su dora mu a hanya wanda ya yi imani da Allah ɗin ya gaskata manzannin to ya rabauta duniya da lahira duniya ya ji daɗin rayuwa alal aƙalla ya samu kwanciyar hankali saboda imaninsa lahira kuma ya samu babban sakamako na shiga aljanna أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أصحاب هذا الحظ وأنكما سكذما سابانين هكا من ذنن سنزو سكت ألية من ذنن سكت أوكا ألا إما بابو شي بس يدد شي با هكا ذا سكيغا با دفقم فقم على يورسو وترانا كما ألا يمسو قبطة يتوكيسو سيسكوما قبانسا كما سيسكاني سوى للي أبين سكت ألية تأتنن شيني فقسكيا a lokacin da kuma babu damar a dawo wannan duniyar a baiwa mutum dama ya maimaita ya sake a sake wannan jarabawa a gwada shi a ga zai ci ko ba zai ci ba jarabawa ta kare abinda Allah ya rubuta kuma ya riga ya tabbata don haka ƴan uwa musulmi taruwar da muke yi a kowane bayan sallar la'asar a wannan wata mai albarka don mu karanta littafin Allah mu ƙara fahimtarsa ɗaya ne daga cikin hanyoyi da za su ƙara wato nutsar da mu dangane da addininmu musamman a wannan zamani namu da fitintunu kullum karuwa suke yi fitintunu da za su nesanta mutum daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala su sa masa kokonto a addininsa kullum karuwa suke kullum yawaita suke kullum kuma masu yada su sake samun dama suke yi a lokacin da masu yada gaskiya masu yada addini su kuma suke cikin takura ko kuma ba takura ba suke cikin wato rashin tagomashi daga jama'a wanda wannan kuma dama ba shine abinda suke nema ba abinda Allah madauki ya hada su da shi shine su yi koyi da annabawa wajen gaya wa al'umma gaskiya sawa'un al'ummar tana son gaskiyar nan ko ba ta so wannan shine aikin malamai kamar da shine aikin annabawa babu wani annabi da ya zo don ya sami yardar mutanensa illa dai Allah ya koya musu ya umarce su su yi magana mai hankali su yi magana ta hikima su bi su ma abin da aka saukar musu in sun yi haka Allah zai sa su ci nasara amma banda cin mutunci banda zagi to haka aikin malamai yake su ilmantar da mutane su taimaka wa mutane wajen tserar da su daga cancantar wuta su koma cancantar aljanna saboda tausayin da suke musu saboda kuma a kwadayinsu na su sauke wajibin da Allah ya dora musu muna roƙon Allah madauki ya sanya mu a cikin waɗanda suke faɗin kalmar da za ta amfani mutane kuma ta amfane su farko kafin amfanin mutane Allah kuma ya sa abinda za mu karanta ya zama sababi ne na ƙarin shiriya a gare mu masu faɗa sannan kuma da masu sauraro Allah ya sa ya zama kuma sababi ne na tsira da samun lada a wurin Ubangiji da shiga aljanna ba zan bata mana lokaci da dogon zance ba babban abin da na damu da shi shine wannan fadakarwar ta cewa maqsudin karatun nan ƴan uwa musulmi wallahi ba zama ne kawai dan mu burge junanmu ba ba zama ne kawai dan mu bi ayoyi mu ji dadin karatu a gun mai karantawa kuma mai sharhi ya faɗi abin da zai faɗa mun dan je awa ɗaya mun ban dan bata lokaci dan jiran lokacin da magariba za ta yi aje a sharuwa wannan ba shi bane muna sa ran ya zama wannan zama Allah madauki ya rubuta mana shi ran kiyama mu ga tasirin sa abinda zai zama ya amfane mu a cikin abinda muka ambata muna fata Allah madauki ya amfane mu din kuma ya amfani dukkan wanda suke zaune a nan da wanda suke ji da wanda suke a kokarin yadawa ta hanyoyi daban-daban Allah madauki ya hada mu duka ya ba mu sakayya ta alheri wannan kasa ta mu muna roƙon Allah madaukake ya sanya ta a cikin tallafi na sadakulawa ta sadatausasawa ta ya bata kwanciyar hankali da zaman lafiyar da za a bauta masa a ciki duk abin da zai jawo damuwa da tashin hankali da abin da zai jawo ƙarin kashe-kashe da rashin zaman lafiya da ake a wasu wurare muna roƙon Allah madauki ya kawo ƙarshen wannan lamari wannan jiha ta mu ta Jigawa Allah madauki ya ƙara mata zaman lafiya da kwanciyar hankali ya ƙara taimakon shugabanninta akan yin abin da ke shine daidai hakanan ƙasar baki ɗaya Allah ya taimaki shugabanta akan tsayawa akan daidai da yin abin da ke shine daidai da taimakon al'umma da tsare jinin mutane da kuma dukkan abin da zai fidda al'umma daga tashin hankali da damuwa har a samu nutsuwa da kwanciyar hankalin da za a bauta wa Allah yadda ya kamata kuma bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yawa darasinmu kamar da muka sani muna bibiyar littafi ne a wannan darasi na tafsiri ba darasi ne na tsayawa iyakan abin da ya shafi wato zurfafawa da yawa cikin abin da ya shafi tafsirin ba kokari ne muke gurgurdan hali mu bi wannan littafi na malam Abdulrahman ibn Nasir ibn Sa'di domin kokarin fahimtar abin da ya rubuta da kuma wasu abubuwa din da za su iya shigowa ciki ba dan komai ba sai dan kokarin shi kansa mu fahimce shi akwai malamai da yawa ana ta tafsirai na zabi mu bi wannan hanya ne ba dan komai ba sai saboda kokarin shi kansa alal akalla wannan littafi a ce mun karanta shi daga farkonsa har karshensa kuma insha Allah abu ne mai yiwuwa duk da dai ya dauki lokaci mai yawa shekara ta wannan shine na tara kenan ko muke wannan shine na tara har yanzu gashi muna a ƙarshen suratu Ali Imran insha Allah ta'ala wannan shekara muna sa ran mu gama suratu Ali Imran mu shiga suratu Nisa in Allah madauki ya yasari babban abinda kullun ni nakan ambata a irin wannan munasaba shine karatu muna yin sa ne na farko don fahimta don fa'idanta don kokarin kuma aiki da Allah abinda ya hore mana gurgurdan hali na abinda ya yasari muka fahimta in muka samu wannan ko da aya ɗaya sai muka yi aiki muka karanta to alhamdulillahi mun ci nasara don babban abu shine a ci nasara din wajen aiki da abinda aka karanta sauran malamai ma da suke kokarin su a ko ina a wannan kasa ta mu da duniya baki ɗaya duk masu yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah mu taimake su akan faɗin abin da yake shine daidai ya amfani al'umma ya sanya su a hanyar tsira a sababin waɗannan darussa to mu je za mu tashi yau kamar da muka ji malam ya karanta a aya ta 179 a wannan sura mai yawa wannan sura mai albarka kamar da dukkan alqur'ani mai albarka ne wato suratu Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib wa ma kana Allah li yut'i'akum ala alghayb walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم wannan aya dori ne akan abinda Allah madauki ya gaya mana a baya dangane da abinda ya faru a yakin Uhud bayan abinda ya faru a yakin Badar da musulmi suka samu nasara akan kafirai kuma musulunci ya ƙarfafa a wasu waɗanda imanin bai tabbata ba a zuciyarsu saboda tsoron ƙarfin daular musulunci sun shiga ƙarƙashin musulmi zuciyarsu ba ta tare da musulmin amma suna tare da musulmi a jikinsu wannan su ake cewa munafiƙai to tunda aka yi wannan sai Allah madaukaki ya kawo yakin Uhud sai amfani da shi akan wani mataki ne dan ayi tankade da rairaya a tantance a fayyace a fitar da tsaki daga gari a bambance wane ne mumini na hakika wane ne kuma munafiki to saboda wannan ne akan wannan su yaki shine Allah mudike sake fadin wannan yace ma kana Allah liyadara almu'minina ala ma antum alayhi bai kasance ba ga Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala bai zama liyadara zai bar almu'minina mu'minai ba ala ma antum alayhi wannan uslubi na ma kana Allah liyadara uslubi ne na nafi lamun din ana kiranta lamul juhud ko lamun ta ta'kidin nafi dan karfafa wannan korewa cewa ma kana Allah ma dinnan nafiya ce ta nafi ne korewa ne Allah subhanahu wa ta'ala bai zama mana baya cikin abinda yayi alƙawarin sa baya cikin abinda zai zama mai yuwa ne daga gare shi li yadhara almu'minina a ce ya bar mu'mine irin wannan usulin ya zo a cikin alƙur'ani a ayoyi da yawa wani lokaci ya zama ma kana ba tare da wawun ba kamar da yake a wannan aya ma kana Allahu li yadhara almu'minina ala ma antum alayh wani lokaci ya zama a kamar da ya ambata a suratu yusuf ma kana li ya'khudha akhahu fi dini almalik ma kana li ya'khud uslubin da nake faɗa shine yadda yake a wannan aya wato lamun da tazo a bayan kaunin madi wato lafazin kana a sigar madi yakan zo a mudari'i ma ya zama lamun ta biyo bayan sa kuma ta halin nafiyu Allah bai kasance zai kaza ba ma'ana ba zai yiwu ba daga Allah subhanahu wata'ala yayi abin da aka ambata kamar yadda yake a wannan misali na biyu da na ambata ma kana li ya'khudha akahu annabi yusuf bai kasance zai kama dan uwansa ba kun ga ce li ya'khudha an kawo lamun shi ma ita ma irin wannan ce ta ma kana Allah li ya'dhara almu'mini a wasu ayoyin yakan zo kamar yadda yake anan da wawu wa ma kana Allah li yutli'akum ala alghayb kun ga ya zo shi ma da wannan lamun din wa ma kana Allah li yutli'akum ala alghayb za mu zo kan wannan haka nan a suratul baqara ya gabata wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum duk wannan irin wannan uslubi ne Allah bai kasance zai tozarta imanin ku ba wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah bai kasance zai azabtar da su ba kun ga shi ma akwai wannan lamu suna nan dai da yawa wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun haka ma kana Allah li yudilla shi ma ga wannan lamu wa ma kana almu'minuna li yanfiru kaffa duk wannan suna cikin ayoyi da suka tafi a wannan irin uslubi wa ma kana rabbuka liyudlika alqura bi dhulmin wa ahliha muslihun wa ma kana Allah liyadhlimahum wa ma walakin kanu anfusahum yadhlimun duk waɗannan ayoyi suna tafi akan wannan siyaki wa ma kana Allah liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira da irin wannan da yawa a cikin alqur'ani sannan zai zo kuma wani lokaci da sigar mubari'i lam yakun Allah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila lam yakun Allah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa da suratu an-nisa duk waɗannan ne suna nuna yadda Allah subhanahu wata'ala ya kan bayyana karfafa abin da ya kore ya shigar da lamu a kansa me dai ake faɗi a wannan aya Allah madauki yana gaya mana ne cewa ma kana Allah liyadhara almu'minin Allah bai kasance zai bar mu'minai ala ma antum alaihi bisa abin da kuke kai ba yayi magana da siffar ghaib sai kuma aka samu iltifati zuwa khitab ko kun gane dai wannan uslubi wato yana magana akan mu'minai ba da su kamar ba da su yake magana ba sai kuma ya juyo yayi tawjihi khitabun maganar zuwa gare su Allah bai kasance zai bar mu'minai ba alama bai ce alama hum alaihi ba sai ce alama antum alaihi wannan ya jawo har malamai suka tattauna akan asalin khitabin dama da wa ake ne, wasu su ce dama da kafirai ake su ake wa magana, shi yasa aka ce alama antum alaihi, akan abin da kuke su, mana Allah ba zai bar muminai akan abin da ku mushrikai kuke kai ba. Wasu sun faɗi wannan, inda dai abin da ke mafi bayyana shine ittifati ne kawai daga gaiba zuwa sifabi, kuma ana yin wannan a cikin larabci, kuma ba wata matsala ba ce. Allah madauke yana faɗin cewa shi bai zama mai barin mumine su ci gaba akan irin wannan cakudi na hali da zai zama da mumini da kafiri a cakudaddan halin da ba a bayyane wane ne muminin ba wane ne munafikin ba. An fahimci abu? Yau shi yasa malamai suka yi tattauna akan wannan aya. Alama antum alaihi, ko da ke wannan zancen al-khabith min at-tayyib ne, zan zo kansa. Abinda shafi wannan alama antum alaihi, bisa abinda ku kuke kai, ku dinna ana nufin ku muminai tare da waɗanda kuma suke tare da ku, kuna cakuɗe da waɗanda suke munafiƙai, sun yi da'awar imani alhali babu imani a zuciyarsu. To ba sunnar Allah ba ce, baya cikin hikimar Allah ya bar abu haka ya tafi ba tare da an bambance ba. Mana Allah baya barin muminai haka a tafi ba tare da wani abu da zai zo ya bayyana waye muminin gaske, wane ne muminin ƙarya, kamar munafiki kenan ba. A'a, sai an zo da wani abu kamar da zamu zo mu ji ta hanyoyin da ake samun irin wannan a tamyizi din. Kamar yadda Allah madauki ke faɗi ne cewa am hasibtum an tutraku ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. هو الله سبحانه وتعالى بكسنتي زي بر زي بر متاني با يبرسو حكا كوي با تارد يا بمبنتي يا غاني سوى نيني سكي جهادي سوى نيني كما وأن سكي با أكن ونن هنيم سوى هنا قري سوى هنا بنزا الله با يبر متاني أكن ونن يني حكا إلو ونن تاكوئي. Haka nan ya ce am hasibtum an tadkhulu aljannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum. Dole ne sai an yi me ibtila'i, sai an yi jarabawa, sai an dora ku akan wani mizani, sai an yi tankade, an yi rairaya, an gane wane ne imanin sa na gaske, wane ne kuma yake da'awa kawai da baki. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Allah zai san ya tantance ya fayyace kuma nuna su wane ne masu gaskiya, su wane ne masu ƙarya. Darussan da suka wuce a shekarar da ta gabata mun yi magana akan wani abu da ya shafi wannan zancen ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan iri ne ko ilimin Allah iri biyu ne, akwai ilimin na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake tun fil azal ya san komai kafin ya faru, da kuma in ya faru a wace irin sura zai faru. Sannan akwai iliminsa na abu bayan ya auku, shi ma wannan wani ilimi ne, duk da cewa ba shi da bambanci ta ɓangaren ƙarin abin da aka sani ɗin dangane da Allah subhanahu wa ta'ala. Ya san abin tun kafin ya faru tintini, don haka faruwar tasa ba ƙara masa ilimi ce ba, amma dai tunda abin ya faru bayan wancan zamani na baya na fil azal, to shi ma dai ilimi ne, ba zai yiwu a ce ya faru Allah bai san da shi ba. An bincike wannan, wasu malamai suna cewa wannan ilimi iri biyu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ana cewa ɗayan wanda yake ma qabla taklif, ɗayan kuma shine ma ba'da taklif alladhi yatarattabu alayhi aljaza'u. Akwai ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya san abu kafin ya dora mana wajiban da ya dora mana zamu, kafin ya ce mu yi da'a, mu yi kaza, mu yi sallah, mu yi azumi, mu yi zakka da sauran dokoki mu bi su. Ya san waɗanda za su bi, ya san waɗanda ba za su bi ba, waɗanda za su bi ya san irin yadda za su bi da yaqini, waɗanda ba za su bi ba ya san irin abin da ya sa ba za su bi ba, kokonto ne, sha'awa ce, da kangarewa da sauransu duk ya sani. Sannan abinda Allah madauki zai zo kuma ya sani bayan abu ya auku, to wannan shine ilimin da ya tarattabu alaihi aljaza'u, wato ilimin da ake dora sakamako akai. Don haka duk inda kaji an ce Allah madauki ya ambaci liya'lama don Allah ya san kaza ma'ana sani iri na biyu ne ba irin na farko ba na farko ya sani tun fil azal amma wannan na biyu shine ilimin da za a dora sakamako a kansa an fahimci abu yawa don haka har a san suwaye masu jihadi suwaye waɗanda ba su jihadi suwaye masu gaskiya suwaye masu ƙarya suwaye mu'minai suwaye kuma munafikai suwaye waɗanda suke a tsaye babu kokonto suwaye waɗanda zuciyarsu ta cika da kokonto babu yaƙini ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبلو اخباركم زامو جربيكو هر ينزو مسن سواني ne mujahide a cikin ku da kuma masu hakuri duk waɗannan ayoyi suna nuna mana Allah yana yin wannan waji ne dan a bambance a tantance ashe yanzu zamu iya tambayar kanmu ashe ba daidai bane mutum ya ce duk mutane matsayinsu daya ko duk da cewa wannan mahallinsa daban ko ba shi ake magana akan wannan aya amma dai tana da alaka da abin ta wani bangare cewa mutane ba darajar su daya ba ta bangaren abin da ke zuciyarsu na imani ko rashin imani akwai mu'minai akwai wanda ba mu'minai ba akwai mujrimai akwai salihan bayi ko akwai masu gaskiya akwai masu ƙarya kuma Allah baya dora waɗannan mutane su zama sahunsu guda afanaj'alul muslimina ko afanaj'alul mujrimina kal muslimin ko al muslimina kal mujrimin sai za mu sanya mujrimai kaman muslimi muslimi kaman mujrimi ba zai yi ba ɗaya bane wannan daban wannan ma kuma daban to haka Allah subhanahu wataala ya sanya daga cikin hikimarsa a wannan rayuwa ba zai sanya mummunan abu kazantaccen abu ya zama ya cakuda da kyakkyawa mai tsarki wanda yake gare-gare har a kasa gane su ba Allah bai bar musulunci don ya zama ya cakude ba don haka musulunci addini ne na basira addini ne wanda a bayyane yake kuru-kuru hanyoyi daban-daban Allah ke bi don ya bambance ya kuma tantance sai sa daga cikin abin da zamu fa'idanta daga wannan aya shine akwai cewa mutane sun kasu kashi biyu akwai al-khabith akwai kuma me at-tayyib wannan nassin qur'ani ne ba dama kace mutane dukkan su tayyibun ba dama kace dukkan mutane mene khubasa sai sa yana daga cikin kuskuren hukunci mutum ya zama tunaninsa kullum shine hukunci bai daya akan mutane ko kace wani alheri ne gaba ɗayansa babu komai ko wani sharri ne gaba ɗayansa babu alheri wannan ba manhajin qur'ani bane Allah subhanahu wa ta'ala bai sa dan adam a wannan tsarin ba akwai khubatha kamar kafirai khubuthun zu azharu min tibihim akwai kuma tayyibun sune mu'minai waɗanda su kuma tayyibuhum aktharu min khubuthihim ko da an samu wani dan wani sofa ne na munin hali tare da mumini to an kira shi mumini ya bambanta daga kafiri daga munafiki saboda rinjayen imani akan abin da ba imani ba an fahimci wannan haka babu wani mutum wanda yake in ba in dai mumini ne shi to ka ce masa kuma khabith ne gaba ɗayansa babu alheri tare da shi wannan wajen hukunci akan mutane kuskure duk da ana samun a cikin maganganun malamai wajen siffanta wasu mutane dan kar a karbi ko magana daga wurinsu ko hadisi a wurinsu a cikin babin jar'i wa ta'dil kaje ana cewa wani khabith misali wannan ta abin da ya shafi kar a daure waya daga gare shi amma irin kuskuren da wasu za ka ga suna yi a yanzu wannan khubthun sukan ba shi ma'anar khubthi kuma hissi da ma'anawi har a mu'amalanci mutum da irin wannan wato sura ta cewa a mummuna ne shi la khaira fihi sai a dauke shi akan lafazin zahirin sa cewa babu wani alheri tare da shi wannan hukunci daban irin wancan magana ta malamai ita ma daban take kun banci zance na ba a yin hukunci ga mutum ka zo ka ce masa wannan ai khabith ne duk alheri ba tare da shi bayan kuma mumini ne yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah irin waɗancan maganganu na malamai da suka yi suna da mahallinsu kuma
tsoratarwa ce na abin da ake nufi ba hukunci ne yadda zai zama har mu'amala da mutum ba a yin ta musulmi da shi ku gane wannan abu Allah mu dake samu dace dan haka mutane sun kasu kashe biyu akwai mutanen kirki akwai kuma mutanen banza sannan daga cikin abin da zamu fa'idanta har yanzu daga wannan zance na Allah subhanahu wata'ala shine Allah subhanahu wata'ala yana bambance tsakanin mutanen kirki da mutanen banza ya faɗi wannan hatta yamizal khabitha min at-tayyib shi ya faɗi wannan lafazin Allah ba zai bar mutane akan wani yanayi guda ɗaya ba har sai ya tantance ya bambance an gane na banza a fidda shi a fam a tantance shi a fidda shi a ware shi a mayyaze shi a fidda shi a aje shi daban da wanda yake na kirki shi yasa yazo da hatta yamiza Hamza da Kisa'i sun karanta hatta yumayyiza sauran malaman masu karanta alqur'ani sun ce hatta yamiza daga maizu shi ma maizu ana cewa mizu shay'a ba'dahu min ba'di na fayyace abu na bambance shi na tantance shi sashen shi daga sashi yakan zo da takhfifi shine yadda yake a wannan karatu hatta yamiza yakan zo da tashdidi shine wannan qira'ar hamza da kisa'i kamar da ambata hatta yumayyiza duk kuma ma'ana daya a bambance abu a tantance shi a fidda mummuna daga mai kyau a wannan tantancewa Allah subhanahu wata'ala yana yin ta ta hanyoyi manya guda uku hanyar farko ta hanyar wahayi Allah ya bada labari ta hanyar wahayi wahayi kuma wa ake wahayi annabawa manzanni sai ai wahayi cewa wani mutumin banza ne wani munafiki ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san haka wanda ba manzo ba ko ba dama ya san haka sai idan manzon ne ya gaya masa hanya ta biyu hanya ta imtihani ta jarabawa to wannan ita ce wadda Allah ke yi tsakanin mu'minai har mu'minai a tsakaninsu su iya ganewa imtihanin yakan kasance ko a bangaren jihadi a ce a fita jihadi za ka ga a lokacin mu'minai za su fita munafikai za su noke kamar da aka yi yakin Uhud ko a ce a wajen infaki wajen ciyarwa da taimakawa addini za ka ga mu'minai sun saki zuciyarsu ransu ɗai suna ba da taimako daga dukiyarsu munafikai kuwa in aka ce su bayar suna kawo uzuri wannan babin duk wanda ya karanta suratul tauba zai koshi da misalai a kansa wannan na biyu duka imtihani ne ko a babin jihadi ko a babin infaki ko a babin taslimi ko a babin inqiyadi waɗannan duk suna da ciki ma'ana abin da ya shafi infaki a ce su ciyar sai su ki ciyarwa su noke so suke a basu in ba a basu ba ma su yi korafi akwai kuma jarabawa wadda Allah zai yi ta bangaren abin da ya shafi taslimi miƙa wuya miƙa wuya shin an yadda a miƙa wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zo da shi shine daidai in Allah ya ce ayi to za ka ga mu'minai su ne za su wanda ka ga ya ki miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alama ce ta cewa bai zama mu'mini ba Allah mulki ya ga mana wannan shi ma a wurare da yawa a cikin alqur'ani sannan abin da ya shafi inqiyadi jawuwa zuwa ga umarnin Allah jawuwa zuwa ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka hanyoyi ne da Allah ke yin ibtila'i to wannan shine abin da Allah ke nufi da cewa hatta yamizal khabitha min at-tayyib hadha at-tamyiz qad yakunu bil wahyi ay bi ikhbari an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad yakunu bil imtihan wa qad yakunu bil qara'in zai iya zuwa kuma ta hanyar qara'in qara'in shine alamu alamu da za a gani amma alamun su ma ta hanyar yadda za a ga mukhalafatun nusus daga waɗanda aka umarce shi su bi nasoshi ma'ana an ce ayi kaza in ka ga mutum baya yi to alama sai ta cewa shi baya cikin waɗannan mutanen kirki duk da cewa ba a hukunci da mutum bil qara'in amma kuma ana iya talammusi a iya gano irin abin da ke zuciyar mutum ta hanyar wannan qara'in an kira sallah har an tada iqama har an kare wani yana kwance idan sa biyu bai je masallaci ba akwai karina nan ko ba karina akwai karina ta cewa baya cikin mutanen kirki an kira a fidda zakka yana da zakka a yana da dukiya ta kai misabi an sani amma kuma bai bayar ba wannan karina ce ta cewa ya saba ma wannan umarni kuma baya cikin mutanen kirki to akwai waɗannan su ne hanyoyin da akan gane a bambance a tantance al-khabith min at-tayyib imma bil wahyi wa imma bimadha bil imtihani wa imma bil qara'i imtihanin nan kuma hanyoyin sa da yawa ko ta hanyar jihadi hanyar infaqi da sauran taslimi da inqiyadi da sauran ayyukan da'a da kuma makamantansu munafiqai ake nufi da mu'minai za a yi tamyizi ko ko kafirai da mu'minai wannan kauli biyu ne na malamai Mujahid ibn Jabrin da wasu daga cikin magabata su ibn Jurayj wannan kuma shine ra'ayin da Malam Tabari ya rajjaha suna cewa abinda ake nufi hatta yamizal khabith min at-tayyib ay hatta yamizal munafiqin min al-mu'minin abinda ake nufi kenan a bambance a tantance munafiqai a fidda su daban mu'minai ma a fidda su a gane su daban wannan shine abinda Malam Tabari ya ce shine filin jayi yake cewa saboda in mun lura da siyaki siyakin ana zance ne akan bayan gama yakin Uhud sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi yakin Uhud kuma me aka yi a cikin sa an yi abin da ya faru ne tsakanin tantance tsakanin mu'minai da suwa da munafikai domin a yakin Uhud ne munafikai suka zare jikin su suka sulale suka bar mu'minai an gane wani abu yawa wasu kuma kamar kaulin Qatada kenan suna cewa liyamizal khabitha ko in ce hatta yamiza الخبيث من الطيب أي الكافر من المؤمن أفد كافري أغاني شي دا أبنبن شي دا مؤمن وانا قولي نشي ما شوف سألنا مؤمنك يشي وما كان الله ليطلعكم على الغيب ألا بزما بكسن شي زي نونا مكو زي إلمن تدكو زي ساكو غا إطلاعي شي a nuna maka ka gani da kanka to Allah baya nuna muku gaibi saboda me gaibi babu wanda ya san shi sai Allah illa biwasitati rusuli sai ta hanyar manzanni shi yasa yace walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha duk yadda ya tabbatar da wannan Allah baya sanya mutane ya zama su suke sanin gaibi su da kansu mutum ya hangi zuciyar wani ya iya gane wannan munafiki ne wannan mumini ne Allah bai ba mu wannan damar ba to yace Allah ke nufi anan wama kana Allah liyudlikum alal ghaibi sawa'un nan ana nufin alghaibul mutlaq ko kuma ghaibi ya wannan ma'ana wanda ta tattara da abin da ke cikin zukatan mutane umuman dai babu wanda ya san ghaibi illa Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi alghaiba illa Allah kace babu wanda ya san duk wanda ke cikin sammai da ƙasa to babu wanda ya san gaibi sai Allah daga cikin wanda suke sammai mala'iku wanda suke ƙasa hatta annabawa su ma ba su san gaibi ba amma Allah maɗaukaki yakan ware annabawan ya zaɓe su ya sa su hangi ya fahimtar da su ya nuna musu ya gaya musu wani abu na gaibi an fahimci abin amma daga lokacin da ya sanar da su wannan ya fita kuma daga cikin abin da yake gaibi ya zama gaibi wani iri nisbi wani ya sani wani bai sani ba ya fita daga al-ghaib al-mutlaq wannan na san mun sha zance a kansa ba sai mun tsaya kansa wannan karan ba amma wani abu da ya kamata mu ƙara fahimta dangane da wannan shine ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma baya ganin zukatan mutane ya ga wannan munafiki ne wannan ba munafiki bane sai da Allah ya gaya masa ko Allah ne ya gaya masa ta hanyar wahayi da nusarwa ya ce wane munafiki ne wane munafiki ne wane mumini ne wane kaza da kaza kafin ai wannan bai san munafikan ba shi yasa a hukuncin sa yakan dauke su kafin a gaya masa yakan dauke su kamar da sauran mumini suke ya bada umarni tare da su umarnin sallah umarnin jihadi da sauransu sai a cikin aikatawar abun yake bayyana an fahimci ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya sanin abin da ke cikin zukatan mutane. In kaga ya faɗi wani abu a cikin abin da aka rawaito a hadisai ingantattu ya tabbata, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kan faɗi wani abu da mutane ba su sani ba, shi ya sani, ko ya faɗi ga wani can yana zuwa, ko ya faɗi wani me yake sassaƙawa a zuciyarsa, wani ya zo ya tambaya akan wani abu sai ka zo kai tambaya ne akan kaza, ai duk an yi wannan. To wannan misalai ne na abin da Allah yake gaya masa dangane da wannan halin a lokacin. Amma ba cewa aka yi a koyaushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin zuciyar kowa ba haka bane. In ya zama haka, to ya zama kenan irin abinda yattali'u alaihi Allah ta'ala min qulubil ibadi fa kadhalika yattali'u alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min qulubil ibadi wa hadha huwa al-ghaib. Wannan kuma shine ilimin gaibi. Allah madauki bai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan siffar ba. An gane Allah shi kadai shine wanda ya san abinda zukata suke dauke da shi. Inna Allah alimun bi dhati as-sudur. Allah shi san abin da ke cikin kirazan mutane. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga ya fada, to Allah ne ya sanar da shi. Wannan kuma dama shine babban bambanci tsakanin mu da shi, tsakanin sauran bayi da shi, cewa Allah madauki ya fifita shi akan sauran bayi. Babu bawan da ya kai darajarsa, babu wanda ya kai shi sanin Allah, babu wanda ya kai shi sanin abinda Allah ke so a sani cikin abinda Allah ya ilmantar. Amma in Allah bai ilmantar da shi ba, to yana nan a matsayin bai san wannan abun ba. Ana fahimta? Daga cikin abinda har yanzu za mu karu da shi shine Allah maduki yana duk abinda yake yi yanayi ne da hikima. Yanayi da me? Da hikima. Ba sunnar Allah ba ce ya bar mutane haka sakaka ai tsammanin babu wata jarabawa, ba umarni, ba hani. Da haka wanda yake tsammanin musulunci shine abinda kaga dama kai, to bai fahimci musulunci ba. Wanda kuma yake tsammanin har yanzu musulunci shine karan kofo rayukan ko karan kofo wuyan nassoshi su yi hidima ga abinda kake so, ba kai ka bi nassoshi ba, to ne shi ma bai fahimci addinin musulunci ba. Fahimtar addinin musulunci shine kullum a gwada mu a ga wane ne zai yadda cewa Allah ya fi shi sani, wane ne zai yadda Allah ya fi shi adalci, wane ne zai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi sani, wa zai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi adalci. Allah ya fi ka sanin labarai duka na siffofi, ya fi ka sanin abin da ya gabata, ya fi ka sanin abin da zai zo nan gaba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin duk siffofi dangane da abin da shafi Allah, da abin da shafi labarin kiyama wanda Allah madauki ya gaya masa. Sannan Allah ya fi ka sanin hukuncin da ya fi dacewa a kowane zamani wanda zai zama daidai da wannan zamani, kuma hukuncinsa menene? Adalci. Haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin menene daidai, menene adalci. Don haka ba za a samu wani dan adam da zai fi Allah sanin abin da ya dace har yadda zai ce wannan Qur'anin a zamanin yanzu ba za a yi aiki da shi ba, ko wannan hadisan a zamanin yanzu ba za a yi aiki da su ba. A'a, shi hankalinsa ya fi sanin abin da ya kamata a yi amfani da shi. An fahimci wannan? In mutum ya zama haka, to ya zama an tantance, an bayyane, ya bayyana ba a cikin mutanen kirki ba, yana cikin ƙazanta, datti da kuma abin da yake mummuna, baya cikin mutane kyawawa. Mutane kyawawa masu tsarki, masu tsafta, su ne waɗanda kullum Allah ya ce su yi kaza, to su za ka ga suna aikatawa. Don haka alamar mutumin banza ita ce a ce Allah ya ce ai kaza ya ƙi, Allah ya hana abu kaza ya riƙa aikatawa. Wannan ita ce alamar mutumin banza. Ta hanyar ƙara'in za mu iya gane wannan. An fahimci abu? Don haka in kana son ka zama mutumin kirki, tunda dai Allah ya riga ya faɗa wannan doka, ba sunnarsa ba ce, hikimarsa ita ce, lalle ya bayyana a gane su waye mutanen kirki da mutanen banza. Don haka mutane ba sahunsu ɗaya ba. Tunda ku haka ne, kai a wani ɓangare kake, sai ka auna aikinka da abin da Allah maɗauki ya faɗa, da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Daga cikin abin da za mu ƙaru har yanzu a wannan fage, kafin mu karanta abin da Malam Sa'adu ya ambata, insha Allah muna da lokacin ko, shine duk wanda ya da'awar ilimin gaibi to makareci ne. Duk wanda ya da'awar ilimin gaibi makareci ne, ƙaryaye. Babu wanda ya san gaibi sai Allah. Gaibi waje, gaibi mutlaq. Duk wanda ya san wani abu ta hanyar aljanu da tsafe-tsafe, wannan ya aikata abin da yake laifi, ya aikata abin da Allah ya masa hukunci da cewa kafirci. An gane abin? Ba abin ne baya yiwuwa ba, ana yi ta hanyar aljanu tunda mutane ba komai suke gani ba, ba komai suka sani ba. Aljanu akwai abin da sukan iya sani, amma su ma ba gaibi suka sani ba. Wani abin da ake a wani wuri wanda kai ba dama ka ganshi, su za su iya tashi kiftawar ido sun je wurin sun ga abin da ake, sai su ba wani labari. An ga wanda ya sace kayan wani, an ga wanda ya sace motar wani, lokacin da barawan ya go kuna bacci, wani aljani bai bacci ba ya gani, bokan da yake bauta wannan aljanin ya bauta masa da yanka da sauransu, aljanin sai ya faɗa, sai a ce an gani. Duk wannan ba a cikin abin da ya shafi menene maganar gaibin Allah ba. To shi ɗin duk abin da yake baka san shi ba, to yana nan a gaibin ka. In kai da awar ka san shi, to ka zama makaryaci. An fahimci wannan abu? Yawwa. Sannan har yanzu Allah subhanahu wa ta'ala mun faɗi wannan zai iya nusar da bayinsa ya nuna musu wani abu na gaibi, amma ta hanyar manzanni. Ta hanyar mene? Manzanni. Yawwa. Manzanni su aka ba wa damar Allah ya faɗa mana mai Allah yake so su gaya mana. Akwai abu kaza daidai ne, abu kaza hikima ne, abu kaza adalci ne, ko mun sani ko ba mu sani ba, musallama mu miƙa wuya. To mu koma inda yake cikin littafi. Allah mu dukina cewa walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha, amma Allah yana zabar wanda ya so na rusulihi daga manzanninsa. Ai fayuti'ahu alal ghaibi, sai ya zama ya gaya masa wannan gaibin wanda da ba ku sani ba, sai ya zama ya gaya muku cewa wane munafiki ne, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ilmantar da shi sunayen munafikai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da Huzaifa ibn Yaman sunayen waɗannan munafikai din. Kun ga da daraja da girma irin ta sayyidina Abubakar bai san wannan ba, da daraja da girma irin ta sayyidina Umar bai san wannan ba, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi iya Huzaifa ya gaya masa. Kuma wannan ya nuna mana ashe kenan duk girman mutum, duk walittakarsa ba abin da ya ga dama yake sani ba, sai abin da Allah ya so ya sani. Domin babu waliyin da ya kai Abubakar. Duk wani mutum da ba manzo ba, ba annabi ba, to bai kai darajar sayyidina Abubakar ba. To ga sayyidina Abubakar bai san sunayen munafiqan nan ba, bai san waɗannan abubuwa na gaibi ba. Sayyidina Umar yakan zo ya tambayi Huzaifa, yakan ce har yakan duba ya ga wane ne Huzaifa zai salla a kansa in ya mutu. Alamar cewa shi mumini ne, in ya ga yaƙi sallah a kansa alamar munafiki ne. Har yanzu ya tambaye shi ya gaya maka sunan munafikai, shin ina ciki? Duka saboda tawabu'unsu da kuma tsoron abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bar shi a gaibi ba a san shi ba. An bincika abin da ya nuna tsaba tsoron Allah da ke tare da su don ya bayyana ga waɗannan bayin Allah. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya san gaibi. To menene mafita? Allah sai ce fa'aminu billahi wa rusuli. Mafita, in kana so ka san ajin da kake, ajin at-tayyibin ko ajin al-khubatha, to ga hanya. Fa'aminu billahi wa rusuli, ku imani da Allah da manzannin Allah. Manzan da ke zamanin ku, ku imani da shi. Manzannin da suka gabata, ku imani da su imanin mujmalan. Manzan da yake zamanin ku shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ku imani da shi imanin mujmalan wa mufassalan. Ku imani da shi a dunkule, ku imani da shi kuma da dukkan abin da ya zo da shi. Duk sakon da ya zo da shi gaskiya ne, ba ƙarya ba kuskure. To ku imani da shi, kuma ku yi ɗan a gare shi, ku jawo zuwa ga abin da ya zo da shi. Wa in tu'minu wa tattaqu, in kuka yi imanin nan, wa tattaqun nifaqa, kuka kiyaye ba ku zama munafiƙai ba, kuka ji tsoron Allah, duk wata hanya da za ta sa ai muku azaba kuka kaurace mata, falakum ajrun azim, to kuna da lada babba da Allah zai ba ku. Allah sai an fahimci wannan zancen. Wannan a dukule shine ma'anar wannan aya. Sai mu karanta abin da malam Ibn Sa'di ya ambata. Yana cewa ai ma kana fi hikmatillahi, baya cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala, an yatrukal mu'minina, ya bar mu'minai ala ma antum alai, akan halin da kuke kai haka, min al-ikhtilati, na cakuɗi, a cakuɗe
ba a gane wannan shine na kirki, wannan shine na gaske ba, ai wannan shine na ƙarya ba. Wa adamu tamyizi, da rashin bambancewa, Allah bai kasance zai haka ba, ba zai bar ku ba. Hatta yamizal khabitha, har sai ya zare mummuna daga cikin mai kyau, ya fidda shi. Kun ga nan an ambaci mummunan shi za a zare, ko a cire shi. Wannan yana ihai, yana da ishara zuwa ga yabo ga muminai. A cikin muminai munafikai kaɗan ne, ko abin da ake nufi kenan. Kun gane wannan? Ba ana nufin a cikin halitta muminai sun suka fi yawa ba, a'a, a cikin taron muminan in akwai munafikai to su ne ‘yan kaɗan. Haka shi yasa su ɗin za a riƙa saɓulewa, ana zarewa, sai a cire su, sai ya zama cewa an gane muminai sun gane kansu. Hatta yamizal khabitha min at-tayyib, shi yasa ku ga aka kawo shi da wannan uslubin, a cire kaza daga kaza, saboda kaza ɗin shi ne asali, abinda ba asalin ba shi za a cire. Kuma dama tankaɗe da reraya da ake yi, dama daga me ake yi, wanne ne fi yawa, garin ko tsakin?
Garin.
Shi yasa dama sai a ce a tankaɗe tsaki, a fidda shi, a bar gari niƙaƙƙe mai laushi, yawwa, saboda shi ne asali, shi ne tsagoran abin da ake so a yi amfani da shi. To haka muminai suke, daga cikinsu Allah sunnarsa ce ba zai bar mutane haka kawai sakaka ba, sai an yi abin da za a gane waye na ƙwarai, waye ba. Wannan yana ƙara tuna mana wani darasin har yanzu, cewa duk yadda kake bawan Allah, idan kaga Allah ya rufa maka asiri, kana ta laifuka, Allah ya ƙyale ka shuru, bai tona ma asiri ba, kuma kana da lafiyarka, kana ci gaba da zunubi, to wallahi ka ji tsoro ka kiyaye, ka ji tsoro ka kiyaye. Irin kamun da Allah zai ma ran da ya tashi kama ka, ba za ka ji daɗin kamun ba. Za ka tunda ya rufa ma asiri, ba a gane cewa kai ba mutumin banza ba ne, to ka yi ƙoƙari ka rufa wa kanka asirin, ka tuba kafin ran da Allah zai tona maka. Muna roƙon Allah ya rufa mana asiri baki ɗaya. Sannan ya ce wal mu'mina minal munafiqi, a cire mumini a bambance shi daga munafiki, was sadiqa minal kadhibi, a fidda mai gaskiya shi ma daga mai ƙarya, ma'ana mai ƙarya a cire shi daga gungun, daga tawagar, daga zumrar masu gaskiya, don a bambance shi. Walam yakun fi hikmatihi aiban, har yanzu baya cikin hikimar Allah an yutli'a ibadahu ala al-ghaibi alladhi ya'lamuhu min ibadihi, baya cikin hikimar Allah ya sanya bayi a tsakaninsu su san sirrin bayinsu. Da an san wannan da ba zauna lafiya ba, ko yanzu Allah a ce dukkan ku nan kowa ya san na kusa da shi abin da ke cikin zuciyarsa. Idan ɗazu ka yi wani laifi, to an sani, kamar kowa yana ganin ka. To hikimar Allah ta tsoratarwa da wa'azantarwa nan, da duk babu ita inda haka ake, ko ba haka bane? A barku a irin wannan yanayin, a sanya alamomin da ta hanyar su ne za a iya bambancewar, wannan ya fi alheri. Inda za a bar mu a ce kowa ya san abin da ke zuciyar kowa, ai da ba a zauna lafiya ba, sai ga kana magana ma duk a cikin kayan ƙarya kake, ko ba haka bane? Duk wani mai wa'azi da mai karantarwa yana magana ce ba shi ɗazun ne ya gama kaza, duk mun gani. Da babu hikima, zama gaba ɗaya babu alheri. Tunda Allah ya yi mu a matsayin dukkanmu menene? Ba ma'asumai ba ne, masu zunubi ne, sai ya rufe wannan abun babu wanda ya sani. To shi ne wannan abin da ake nema, ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Sai ce walam yakun fi hikmati aidan an yutli'a ibadahu 'alal ghaibi alladhi ya'lamuhu min ibadihi faqtabat hikmatuhu al-bahira. Sai hikimarsa, wannan hikimarsa mai kyau wadda ta kai wato matuƙa wajen ƙwarewa, wannan hikimar ta Allah ta hukunta an yabtali ibadahu, cewa ya jarrabi bayinsa, wa yaftinahum bima bihi yatamayyazu al-khabithu min at-tayyib, ya jarrabe su da abinda ta hanyarsa ne
mummuna zai bambanta ya bayyana daga kyakkyawa. Waɗannan abubuwan ibtila'i min anwa'il ibtila'i wal imtihani, ta hanyoyi daban-daban na ibtila'i, kamar da muka bada misalai ta hanyar gudun umarni da hani, wa zai bi wa zai kibi. Fa arsalallahu rusulah, sai Allah ya aiko manzanninsa. Wa amara bi ta'atihim, ya bada umarni a yi musu ta'a. Wal inqiyadi lahum, a jawo zuwa ga hukuncinsu da labarinsu a gaskata. Wal imani bihim, ai imani da su, a yarda da su, a bada gaskiya, ai imani a karba abinda kuma a gaskata abinda suka zo da shi. Wa wa'adahum, ya kuma yi musu alkawari su mu'minin. Alal imani wat taqwa, in suka yi imani suka yi taqwa. Wa in tu'minu wat tattaqu, ya yi musu alkawari mene, al ajr al azim, cewa zai ba su lada wanda yake babba. Fal qasaman nasu, don haka mutane sun kasu. bi hasabi ittiba'ihim lirrusul, gurgudan bin su ga manzanni. To mutane sun kasu ismaini, kashi biyu. Mutane kashi nawa ne? Kashi biyu ne dangane da biyayyar su ga manzanni. Akwai muti'ina wa 'asi, akwai mu'minina wa munafiqin, akwai muslimina wa kafirin. Akwai muti'in masu da'a, akwai masu sabo, akwai mu'minai, akwai munafiqai, akwai muslimai, akwai kafirai. Muslimai masu wanda aikinsu na zahiri ya bayyana musulunci, kafirai wanda suka bayyana kafircinsu ƙuru-ƙuru, ba su cakuɗa da da'awar imani ba. Su kuma mu'minai su ne wanda zahiran wa batinan akwai imani. Munafiqai kuma waɗanda zahiran sun yi da'awar musulunci, batinan kuma sun ɓoye kafirci. An gane? Yawwa. Sannan muti'ina da 'asina, ko wannan a zahiri ko wani gani, masu da'a da masu sabo. To haka mutane suke da'iman wa abadan, haka ake. Allah ya ce a yi, wasu sun yi. Allah ya ce a bari, wasu sun bari. Wasu kuma sun ƙi bin abin da Allah ya ce a bi, wasu kuma sun bi sun aikata abin da Allah ya ce kar a aikata. To haka ne aka rubu. Wannan ita ce hikimar Allah cewa dan adam haka yake. Don me yasa haka? Liyurattiba ala zalika athawaba wal iqab, dan akan haka ne zai dora sakamakon da zai ba wa kowa, ko lada ko kuma zunubi. Wannan ya mene mu zuwa ga abin da na ambata dazu. Irin ilimin Allah iri nawa ne? Guda biyu. Ilimi ma qabla taklif, da kuma ilimin da ya tarattabu alaihi jaza'u wal iqab. An gane? Ilimin da Allah ya sani tun fil azal, kafin ya bada taklifi, da kuma ilimin abinda a shi ne a kansa ne zai dora hukuncin da zai mana ran kiyama. Ai, akwai ni zance da kullum mun saba yinsa, cewa ran kiyama da wani ilimi Allah madauki zai mana hisabi? Ilimin fil azal, ko kuwa ilimin abin da ya auku daga gare mu? Yawwa. Ilimin abin da ya auku daga gare mu da shi za a yi mana hisabi, wannan ya shiga aljanna, wannan ya shiga wuta. Wali yuzhira adlahu, kuma domin Allah ya bayyana adalcinsa. Dan ka gane cewa da ya ce ya san wani dan wuta ne, ya san wani dan aljanna ne, to bai yi amfani da wannan ilimin nasa na wani dan wuta wani dan aljanna, sai dauki wanda ya san dan wuta ne kawai ya sashi aljanna a gaban mutane ran kiyama, ba haka yi ba. A'a, ya ce ina waɗanda na ce su yi kaza su yi kuma suka yi, kaga an jaraba. To wannan jarabawar ran da ita ce ranar kiyama, ita ce ran da za a ga cin jarabawa. An aiko mu duniya, an aiko manzanni, an ce mu yi kaza, wannan ita ce jarabawar. Wanda ya yi jarabawan nan ya yi fasin, to zai ga result ɗin ran kiyama, za a bayyana shi. Da masu A, da masu B, da masu C, ko ba haka ba ne? Da masu imtiyazi, da masu ƙasa da haka, duk za a bayyana. Sai kuma Allah maɗauki ba da sakamako, kowa shiga aljanna. A kan me? A kan aikin da muka aikata, ba a kan iliminsa ba. Amma saboda cikar sarautarsa da mulkinsa da ƙarfinsa, shi wannan abin da za a yi ɗin na ilimin abin da ya bayyana zai dace daidai wa daida da abin da ya sani cincini, saboda dama duk a ƙarƙashin ikonsa ake komai. An fahimci abin? Yau. To sai shi wali yuzhira adlahu wa fadlahu wa hikmatahu li khalqihi, ya kuma bayyana hikimarsa ga halittarsa subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne ƙarshen abin da malamin ya ambata dangane da wannan aya ta 179 a suratu Ali Imran. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ilimi da fahimta. Za mu tsaya a nan, in Allah maɗauki ya kai mu gobe.
sai mu tashi aya ta 180 wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khayran lahu har zuwa ƙarshen aya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.